أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاشدا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريهود دتلاتين دبيو ونرانا تاي دي دي دشاشدا قوات تقوس na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi aya ta 82 a cikin karatun da muke na tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka aya 82 ta suratul ma'ida daga cikin tambayoyin da aka rubuto wanda za mu amsa tambayar farko addu'a neman addu'a ce ya ce da Allah yana neman addu'a duk abin da ya rike sai ya lalace ga bashi a kansa ga iyali ya je wajen wani malami ya ce wai asiri aka yi masa don Allah a taimaka masa wallahi yana cikin mummunan hali to wannan yana daga cikin kuskure ka je wajen malami ya gaya maka wai asiri aka yi maka wai ya sanar da shi wannan yana daga cikin gaibu wannan yana daga cikin gaibu ba wanda ya san abinda ba wanda ya san gaibu sai Allah saboda haka ka je wajen wanda yake wanda kai imani da tsoron Allah sa ka ce maka addu'a amma ba ka je ka ce menene ya binciko maka ya duba maka ya gani me aka yi maka ba wannan yana daga cikin duba wanda idan mutum yayi shi zai warware imanin sa Allah ya yi maka Allah ya sanya maka mafita wannan yace yana so ayi wa ƴan uwa musulmi nasiha akan rayuwar musulmi a yau ya kamata musulmi su yi sassauci ga ƴan uwansu su yi adalci a tsakanin su wato mu yi adalci a tsakanin mu mu yi afuwa Allah zai mana afuwa a rayuwarmu muna so shugabanninmu su yi mana adalci amma kuma ba ma wa junanmu kayan wato kayan bukata sun yi tsada wato dai wannan dai nasiha yake so ayi kan mu yi adalci tsakaninmu mu yi majunanmu adalci in muna so mu ma shugabanninmu su yi mana adalci ba ana koyaushe ana magana adalci sai mu rinka ganin wannan nauyi ne da yake kan shugabanni ba bayan mu ma akwai nauyin adalci da yake tsakaninmu mu yi majunanmu adalci yana daga cikin adalcin da za mu yi majuna masu ƙarfi su tausasa mu na ƙasa ba ya zamanto kan cewa yayin da suka shiga cikin halin matsi lokacin su kuma za su tsananta don su yi samu ba kamar yadda yake al'ada yanda za ka ga ana hauhawa farashin kayan abinci kayan masarufi na larura a lokacin azumi komai ya tashi awo ya tashi sukari ya tashi kai duk abubuwa na masarufi madara da sauransu ga duk sun tashi saboda me saboda an san za a raja'a wajen kayan wannan bukatar wannan yana daga cikin rashin adalci ma juna maimakon a ce a lokacin ne za a sauƙaƙa domin sauƙi ya zo mana daga Allah haka zalika na ƙasa su ma ya zamanto kan cewa sun yi adalci sai ka ga kan cewa wato idan saboda ganin gaggawa da ake yi la'alla wajen zuwa sallar tarawih dan a caba ma sai ya ce zai ƙara farashi dan saboda ya san kana bukata so kake kai sauri ka zo ka samu sallah kada a tsere maka kowa wato ne ma yake ya ga bukata ta taso dan ya yi amfani da wannan daman ya ƙara samu a samunsa wanda yake wannan bai kamata ya zamanto shine tunaninmu ba mu rinka tunanin albarkar da za ta zo a cikin sauƙaƙe ma mutane musamman a lokacin irin wannan lokacin na ibada wanda idan ka sauƙaƙa ma mutum ka taimaka masa ne wajen bautar Allah sawa'un ka sauƙaƙa masa ne wajen abin da zai buɗe baki da shi ko ka sauƙaƙa masa ne wajen abin da zai yi hidima da shi wajen zuwa wajen ibada to in kai masa sauƙi sai Allah maɗaukakin sarki kai ma ya sauƙaƙa maka ya halatta a yi wa yara birthday ko manya su yi a musulunci wannan yana daga cikin koyi da waɗanda ba musulmi ba kuma al'ada ce da bata dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu koyi da waɗanda yake ba musulmi ba ta cikin al'adar musulmi ba a santa ba a cikin addinin musulunci bikin cewa idan shekara ta cika mutum ya cika idan ranar haihuwarsa ta kewayo a yi wani biki har kaga an ɗauko cake an yanka an sanya fitilu na candle ya adadin shekarunsa a ce ya bushe su duk wannan al'adu ne waɗanda suke na kirista ba na musulunci ba wanda bai halatta musulmi yayi su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, wanda ya koyi da mutane to yana daga cikin su. Da haka irin wannan koyi da su a cikin waɗannan abubuwan da ake ganin kamar babu alamar addini har sai ya kai kuma ana koyi da su a cikin abubuwan da suke na addini. Allah ya kiyaye. Mutum zai iya roƙon Allah da kowane yare a cikin sujada ko sai da yaren larabci dole? To aka ce da sai da yaren larabci dole, kai ko baka iya larabci ba kenan ba ka roƙi Allah a cikin sujada ba? Ko gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙi Allah a cikin sujada, ko kuma wato kenan dole sai ka je ka koyi larabci kafin ka soma addu'ar? Ba wani malami da ya ce haka, illa abinda aka ruwaito akwai kauli daga cikin kaulin Hanafiya da suka tsananta a cikin sallah cewa sai da larabci mutum zai yi addu'a, amma wannan kauli ne wanda yake da'if, domin jinsin abinda aka hana mutum yayi magana da shi shine zikiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallah sallah tasbihun wa takbirun wa qira'atu wa du'a'un wa qira'atu alquran. Tasbihi ce da kabbara da addu'a da karantun alqur'ani, da karatun alqur'ani. Saboda haka mutum tunda an ambaci addu'a a ciki, addu'an nan kuma mutlaq ce, ba a ce dole sai addu'a, inda haka ne sai a ce sai addu'a da take a cikin alqur'ani kawai mutum zai. To amma da aka yi itlaqi wajen addu'a, kuma aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da abin da yake wajen alqur'ani, kuma yaji wani daga cikin sahabbai yana addu'a, yana cewa a cikin addu'arsa a cikin sallah yana roƙon Allah aljanna, yana neman tsarin Allah daga wuta, yace shi bai iya irin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta mu'azu, amma dai ga abin da yake roƙo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haula hanu dandin, mu ma duk irin ta musalan addu'ar da abin da kaji muna faɗa duk abin da muke nema kenan. Yayi ikrarinsa akan wannan, to shi balaraban daji yarensa kenan, abin da ya sani kenan. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da shi gurgurdan iya muntahar iliminsa. To haka ya kamata kowa yi. Amma ka haramta mu mutane ka ce mutum, mu haramta mu kanmu cewa ba za mu roƙi Allah da yaren mu ba a cikin sujada bayan ko ba mu iya larabcin ba, to wanda ya zamanto ya musulunta a yau sai a haramta masa wannan falala a ce har sai ya koyi larabci sannan zai soma addu'a da sannan zai soma roƙan Allah a cikin sujada? Wannan abin nan zai zamanto laqad tahajjarna wasi'an, mun tsukake abinda Allah ya yalwata shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yazo yace Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada, kaji kaina kaji kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada kaji kan wani umba mu ba. Yace laqad tahajjarta wasi'a, abinda Allah ya buda shi ka tsuke shi. To kada mu ma mu irin wannan, mu tsuke abinda Allah ya buda shi. Allah ya buda mana, mu roki Allah da yaran hakika kan larabci shine yaran da Allah ya fifita, kuma mutun ya roki Allah da larabci shine aula. Shi yasa a kunuti ba a yin kunuti in ba da larabci ba, ba a kunuti in ba da larabci ba. Amma sauran addu'o'i Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi thumma liyakhtar min ad-du'a'i a ajabahu, sannan ya zabi daga cikin addu'a abin da yafi kayatar da shi, ya roki Allah. Yana maganar addu'a bayan an yi tahiyya, an yi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya bar ikhtiyar ga mutum, ya bar zabi ga mutum, ya nuna kan cewa duk abin da kai in dai da sunan addu'a ne yayi a wajen a cikin shari'a. Addu'a kuma sunanta addu'a idan ka roki Allah da yare wanda yake ba da yaren larabci ba, kace Allah bani aljanna da Hausa, wannan zaka ce mutumin yayi addu'a ko ba zaka ce yayi addu'a ba? Yayi addu'a. Saboda haka tunda addu'a ce lugatan wa shar'an, zaka iya addu'a da ita a cikin sallah, zaka iya addu'a da ita a cikin sujada. Wannan yace ya halatta mutum musulmi ya shiga kungiyar agaji ta Red Cross? A'a, waɗannan kungiyoyi tunda an yi musu alamar addini wanda yake ba na musulunci ba, mu kafa kungiya ta Red Crescent. Haka ake yi, duk da yake dai an ce asali cross din ba na alamar Kirista bane, na alamar daular Switzerland ne. Daular Switzerland don wannan shine alamar tutar su, kuma saboda Switzerland kasa ce ta yan ba ruwan mu, in aka ga mutane wanda za su yi jiya in suka daga wannan tutar sai a ce an san cewa yan kasar Switzerland ne. Daga baya sai ta zamanto alamar waɗanda suke hidima ga wato majinyata a fagen fama. To amma duk da haka wannan yasa musulmi suka ce su ba su yarda ba, wannan alamar addinin Kirista ne ba za su yarda ba. A lokacin nan daular Turkiya su ne suka soma cewa a canza aka ce a sanya wato alamar wata tare da tauraro, sai aka ce a wannan alamar daular Turkiya ce. To daular Turkiya kuma da yake ta kasance tare da daular Almaniya, daular Germany a lokacin yakin duniya na farko, aka ce a ba za a dauki wannan ba. To sai aka cire tauraron aka sanya alamar wata ake cewa al-hilalul ahmar, red crescent. Kamata yayin mu kafa red crescent kamar yanda yake a kasashen musulmi, irin sa suke kafawa. Amma musulmi kaje ka shiga cikin red cross, a sanya ka a cikin karin ka sanya alama abin da yake da cross, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana kin cross, kuma ko ina ya ganshi yana cewa a cire shi, ya zaman to an sa maka wannan a jikin bajin riga ko a jikin bajin hula, wannan munkari ne. Yace ayi magana akan mutanen da suke barin mutum matansu su je kasuwa ko en su je kasuwa su yi kayan sallah idan ana cakuda in ana cakuda, ban gane wannan rubutun nasu ba. Watakila dai abin da na fahimta daga tambayar wato mutanen da suke barin matansu su je kasuwa domin su sai kayan sallah, ai ba sai kayan sayan kayan sallah ba, mata suna zuwa kasuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a hana su ba, ba a haramta musu ba. Abin da ya wajaba ga mace ta yi shine ta yi sutura, sannan kuma ta nisantar da kanta daga shiga cikin cakuduwa wanda yake zai sa wani ya zo ya shafe ta, ta nisantar da kanta. Idan kuma ya zaman tokan cewa lokaci ne wanda yake cakuduwar ta yi yawa ko munkari ya yi yawa, to al'aula ta zauna a gida ta tura wanda zai je mata. Amma idan ta je, idan har larura ya kama ba wanda zai je mata, dole sai ta je, ba yadda za ta yi, ba kowa ne yake da wadatar da zai tura wani ba. Idan kuma aka ce haramun ne gare ta fita, ya zamanto an shigar da ita cikin takura. To amma in dai za ta samu wani wanda zai dauke mata, wannan shine aula, saboda ganin yanda yawan munkari yayi a cikin al'umma, ba wai dan saboda fitar ko dan saboda shiga kasuwar ya haramta ba. Annabawa ma Allah ta'ala ya ce wa yamshuna fil aswaq, suna shiga kasuwanni, saboda haka wannan bai zamanto wato abin aibi ba ko abin haramtawa. Wannan yace tambayar sa ita ce akan yawa, sai tambaya ta biyu da yayi wai haƙƙin miji akan matarsa shine ta yi masa da'a, yafi kowa haƙƙi akan ta. Haƙƙin miji yafi haƙƙin uba akan da, yafi haƙƙin uba akan matar, yafi haƙƙin uwarta akan ta. Haƙƙin mijinta yafi haƙƙin kowane makhluki bayan Allah da manzansa akan mace, saboda haka lalle ta kiyaye haƙƙinsa, sai dai za ta bi shi fil ma'ruf, a cikin abin da yake ba saban Allah ba. In ya umarce ta da saba ma Allah, ba za ta bi shi ba, kamar ya umarce ta yace za ta rinka fita tare da kwalliya, ba za ta rinka lullubi ba, wannan ba za ta bi shi a nan wajen ba. Ko ya sanya ta ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba da wani abokinta, da wani abokinsa, yace lalle sai ta tafiya, ai babu wani abu, shi ya amince masa ba tare da wani muharrami ba, suka daita su tafiya, ba za ta bi shi ba a nan wajen. Wannan yace yana tambaya akan ahlul kitabi, kristoci da yahudawa sun jirkita tattafansu, shin su ne ahlul kitabi da za a iya auren su kuma a kira su ahlul kitabi? Ba yanzu muna bayanin jirkita tattafan nasu ba, da kafircin nasu, bayan Allah ya bayanin trinity da sauransu, kuma yace qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum, sun yi trinity, Allah ya kira su ahlul kitabi, kai waye da zaka ce ba zaka kira su ahlul kitabi ba? Wannan yana tana ɗaya daga cikin rikicin da waɗansu mutane suka kawo, kuma shubha ce da waɗansu suke da ita daga cikin malamai. Kuskure ne ka ce ba za ka kira ahlul kitabi ba dan sun jirkita shari'arsu. Ai Allah ya san sun jirkita, amma ya kira su ahlul kitabi. Allah ya san sun kafirta, amma Allah ya ce a aure su. Duk waɗanda Allah ya kira su ahlul kitabi ɗin nan, ya ce a auri matansu, ya ce a auri mata daga cikinsu. Duk bayan duk sun yi waɗannan abubuwan ne, sun canza Taura, sun canza Injila, sun kawo Trinity a cikin aqidarsu, sun ce Annabi Isa Allah ne. Duk bayan sun yi waɗannan abubuwan da Allah ya ce musu kafirai, amma duk da haka Allah ya ce musu ahlul kitabi. Saboda haka ya kamata mu fahimci wannan. Ya kamata a ce ma ai daga karatun suratul Ma'ida ɗin nan za mu fahimta kan cewa babu dalilin da ba za a kira su ahlul kitabi ba. Ya halatta mutum ya canji sababbin kuɗi, misali 1,000 a 1,200, 530 da dai sauransu ya halatta wannan bi halatta ba yana daga cikin ribal fadl annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adh-dhahabu bidh-dhahab mithlan bimithl yadan biyad wal fiddatu bil fidda mithlan bimithl yadan biyad a canza zinare da zinare kama wato adadi daidai da wani adadi awo daidai da daya awo haka zalika azrfa awo daidai da awo adadi daidai da adadi hannu da hannu to kuma hukuncin kudi yana daukan hukuncin zinare da azrfa kowanne daga cikin su jinsi ne naira jinsi ce dala jinsi ce riyal jinsi ne saboda kan zaka canza naira 500 zaka canza ta da naira 500 naira 1000 ka canza ta da naira 1000 sabo da tsoho dukkanin su daya yadan biyar wani dan ya je ya bulayi ya samu sababbin kudi ya ce a maimakon bin layin nan nasa zai zo ya rinka bayar da naira 1000 a matsayin naira 1000 da naira da naira 200 1200 a ce yace 200 nan maimakon bin layin da yadan ya samu sabon kudin ne wannan abin da yayi riba ne dan Allah ya hana wannan ya nemi wannan hidimar ta wata hanyar daban amma ba ta hanyar cewa yazo ya canje a haka ba canjin kudi dole ne a kiyaye wannan doka ta Allah madaukakin sarki haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sarihi ahlul kitabi ba launin fata bane ba aqida bane abinda ake nufi da ahlul kitabi wanda aka ba su littafi wanda aka saukar da littafi a gare su sune yahudawa da aka saukar da attaura a gare su da nasara da aka saukar da linjila a kansu a gare su sawa'un attauran nan ita ce ta asali ta daidai din wanda suka yi zamani da annabi Musa suka tsare ta wannan ahlul kitabi ne ba ko shakka saboda an ba su attaura sun rike ta ko kuma wanda suka riga suka jirkita ta suka cancanza ta kamar waɗanda suke zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ambaci kan cewa yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i su ma Allah ya kira su ahlul kitab nassan Allah ya kira su ahlul kitab saboda haka ba wai launin fata bane ko ba bani Isra'il bane dan ahlul kitab din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da su akwai bani Isra'il kamar yahudawan madina akwai daga cikin su bani Isra'il akwai wanda ba bani Isra akwai wanda ba asalin su bani Isra'il ba kamar Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab dan Ashraf balarabe ne na kabilar Tay uwarsa ce ba yahudiya suka mai da shi ba yahudi amma ba bani Isra'il bane ba Isra'ili bane arabi ne akwai kuma nasaran najran nasara banu tagliba wanda yake nasaran larabawa ne suka shiga cikin addinin nasara akwai nasaran habasha kamar su ashuma أصحما النجاشي وأنهم بنساني بكو بني إسرائيل ليكو بني إسرائيل با. أما كما سمو قوقس سركي مصر قبطيني قبطيني كما نصارني كما النبي صلى الله عليه وسلم يا كرا يا تورا مسا وسيئة دو أشكم وسيئون دي تورا مسارا كنا أهل الكتاب كما يلي تورا مهي رقم سبو دهكا باوي جنسي بني أهل الكتاب كما يندي مكي بياني سوني مبيا ونن عن دي دي قدا بيو تزامس ايا أنا وجم sai mu ci gaba da karatu insha Allah wannan canji idan zaka yi canjin kudi daga jinsi zuwa wani jinsi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa idha ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad idan jinsin ya saba to ku yi siyayya ku yi ciniki duk yanda kuka so idan kana yadan biyar in ya zamanto hannu da hannu ne kamar alal misali ka bada naira anan an baka dala ka bada naira ka bada naira 150 ko 160 an baka dala 1000 ka rike ta sai ka tafi kotunu ka je ka canji kudin saifa sai kaga kan cewa idan da dala 160 din nan idan ka bayar anan ka karbi saifa yanzu ka samu karin riba akan saifar da ka samu wannan ciniki ne riba ce Allah ya baka inda ya zamanto yadan biyar hannu da hannu ba za ka bayar da naira anan ba ka ce idan ka je can za ka karbi saifa akan kunkulla cinikin a haka sai dai kawai da sunan cewa wakilci ne an maka wakala amma canjin anan za ku yi tun anan za ku yi kan cewa gashi ka bada naira 1000 kaza za a baka saifa jaka kaza amma ba anan zaka karba ba zaka karba a can kun riga kun kulla canjin anan, cinikin ya tabbata anan cewa zaka karba a can, wannan wata hidima ce da zaka iya biyan su wani kuɗi akan cewa zaka karba a can din, ko a rage a cikin canjin ya zamanto sun fitar da kimar abin da suke samu a can, ko kuma ya zamanto bayan an yi canjin a ce to kimar abin da za a baka a can ga iya kuɗin da zaka biya, sai ya zamanto kan cewa an hada ciniki da wakala ko ciniki da ijara, wannan babu laifi a ciki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فعذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء
Allah ta'ala bayan ya bayyana mana wato aqidar Yahudawa da yadda suka warware alƙawarin su tsakanin su da Allah, kuma ya nuna ya bayyana mana irin batan dake cikin aqidar Nasara, to sai Allah ya dauke mu zuwa wani mataki yaya alaƙar musulmi ya kamata ta kasance tsakanin su da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, wanda da shi ne zai yi khitamin ƙissar alaƙarmu da Ahlul Kitab. Wannan yana da muhimmanci domin mu san cewa shari'ar musulunci ba kawai ta tsaya a kan wato bayyana aƙida ba ne, a'a, daga cikin bayaninta akwai bayanin yadda za a yi zamantakewa tare da mutane, sawa'un a matsayinsu na ɗaiɗaiku kuma a matsayinsu na al'umma. Shi ya sa wato hatta alaƙar daula da daula a cikin shari'ar musulunci, nizamin shari'ar musulunci ya tabbatar da shi. Yaya daular musulmi a matsayinsu na al'umma a daula, yaya za su yi alaƙa da wata daula wadda take ba musulma ba, kuma waɗanda suke ba musulmi ba yaya ake karkasa su? Dukkanin kafirai za a ɗauke su jumla ɗaya ne, ko kuwa za a yi mu'amala da kowace irin jinsi gwargwadon yadda ɗabi'arsu da aƙidarsu da halinsu da ɗabi'unsu yake? To shi ne Allah ta'ala ya bayyana halin waɗannan fi'a na kafirai guda uku, Al-Yahud wan Nasara wal Mushrikun, Yahudawa da Nasara da Mushrikai. Allah ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku. Wallahi wannan lam din lamul qasam ce, lam ce ta rantsuwa. Kana samu na rantsuwa da Allah, kana samun mutanen da suka fi tsananin adawa ga waɗanda suka yi imani sune alyahud, yahudawa, walladhina ashraku da kuma mushrikai, wanda suka yi shirka, mushrikai kenan. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا كما والله كنا سامم مفيا كسنشن سوجن سويا قمومني الذين قالوا إنا نصارى وأند سكتي مو موني نصارى الله يتي ذلك وانشن wancan ala wancan kusancin ada wato kusancin soyayya na nasara ga alladhina amanu ga mu'minai bi anna minhum ba dinnan sababiyya ce da ma'ana la mutta'alib tana nufin wato saboda a cikin su nasara akwai qissisina wato malamai na ilimi waɗanda suke bibiyar ilimi suna binciken sa wa ruhbanan akwai masu bauta masu yanke kansu daga jama'a su je suna kadaita kansu domin bauta wa annahum la yastakbirun da kuma cewa saboda su ba sa girman kai Allah ta'ala yace waɗanda suka fi tsananin adawa ga mu'minai sune yahudu da kuma mushrikai duk da kaga an hada su tare al-yahud walladhina ashraku al-wawu a larabci bata nuna tartib bata nuna yahudawa sannan mushrikai saboda haka asalin wannan jumlar bata nuni cewa wanne ne daga cikin yahudu da nasara da yahudu da mushrikai wanne ne yafi tsananin adawa alwawu bata nuna amma ta nuna su biyu din nan daidai suke wajen tsananin adawa sai dai akwai nukta wajen me yasa aka so mu ambaton yahudawa bayan farkon waɗanda alaƙar su ta tabbata tsakanin su da mu'minai mushrikai ne ko ku yahudawa mushrikai ne a Makka sai da musulmi suka yi mu'amala da mushrikai tukuna kafin su je Madina su yi mu'amala da Yahudawa to menene asiri menene hikimar fara ambaton Yahudu kafin ambaton mushrikai wanda inda za a ce za a bi tartibin zuwan su wajen alaka a tarihi mushrikai za a so mu ambato sana ambaci Yahudu to shi yasa waɗansu malaman tafsiri suke tafiya akan cewa wannan ishara ne cewa hatta ma wato a cikin mushrikai da Yahudawa din Yahudawa taso adawar ta fi ta mushrikai ga musulmi adawar Yahudawa ta fi tsanani bisa adawar mushrikai ga musulmi adawar da Yahudawa suke ma musulmi don haka kaga Yahudawa basu gajiya ba wajen yadda za su rusa addinin musulunci tun farkon arangamar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk damar da suka samu irin abin da suka tafi da shi a cikin tarihin su na kaidi na sanin yadda za su yi zagon ƙasa tunda Yahudawa tarihinsu ya nuna musu wato zamantowa ƴan wato minority wanda suke su ne wato kaɗan a cikin al'umma da ta fi su yawa ta danne su sun san yadda za su kasance yadda za su yi mu'amala yadda suka zamanto mulki ba a hannunsu yake ba tunda sun yi shekaru dubunnai a ƙarƙashin sun yi shekaru ɗaruruwa a ƙarƙashin mulkin Fir'auna a matsayin bayi sun yi shekaru da yawa a ƙarƙashin mulkin Nebuchadnezzar ƙarƙashin mulkin Babylon lokacin da aka mayar da su ribatattun yaƙi aka je Nebuchadnezzar ya rusa Qudus ya kama su suka zamanto ribatattun yaƙi ya tafi da su Babylon ya mayar da su bayi haka zalika sun zamanto ƙarƙashin wato gallazawar mulkin Rome suka zamanto ƙarƙashin gallazawar mulkin ƙasashen Turai a lokacin Qurunul Wusta lokacin Middle Ages har tukuna kafin a cikin wannan karni da aka yi musu daula ta zamanto tasu amma tsaya tsawon shekarun nan masu tsawo ba su daula tasu sai dai suna ƙarƙashin wata daula saboda haka a cikin zaman su na ƙarƙashin wata daula suka ƙware a cikin kaidi da makaru da wato sanin yadda za su tsira ta hanyar sanya wanda suka fi su ƙarfi suka fi su yawa su rinka kashe juna suna gora kansu da juna su kuma ya zamanto kan cewa su ne suka kubuta to sun yi amfani da duk wannan dabarun nasu domin su yi musulunci zagon ƙasa suka bayyana adawa ga musulmi ta hanyar su haɗa kai da waɗansu wanda ba musulmi ba su haɗa kai da mushrikai kan a yaƙe su in aka je aka tambaye su wato su tabbatar da mushrikai akan shirka su bayan sun san cewa shirka tabbata ce amma suka ce shirkar mushrikai ta fi shiriya bisa imanin musulmi ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هكا يهود سكتي مشركي سنبشريا زوا غحنيا كيركي بسمو مني سككما أكا حتى باكيد سوجا ياكين أحزاب أكا حتى باكيد سوجا مسجد الضرار أكا حتى باكيد سو حتى باكيد إري kan a rusa musulunci suka wanda yake tabbatar da kan cewa adawar su ga musulmi adawa ce wadda take mai ƙarfi. Wal ladina ashraku haka kuma mushrikai. Menene dalilin adawar yahudu? Allah ta'ala ya bayyana mana cewa hasada ce. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, ko ku suna yi ma musulmi hasada ne akan abin da Allah ya ba su daga cikin falalansa. Faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima, da tare da cewa musulmi sun fito daga cikin ali ibrahim su ma tunda su ma zuriyar annabi isma'il ne, annabi sallallahu alaihi wasallam zuriyar annabi isma'il ne, amma wannan bata hana su masa hasada ba. Dalilin kiyayyar yahudu hasada da suke ma musulmi, shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra, da yawa daga cikin su abinda ake saukarwa a gare ka ya rasulullah na alqur'ani yana kara musu tughyan, wato wuce iyaka wajen hasada da kiyayya, saboda koyaushe aya ta zo sai su da ƙara kin musulmi, saboda suna ganin ƙarin wato falalar Allah akan da yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmi. Kuma wannan shine mushkilan mai hasada, koyaushe Allah ba zai daina ni'ima ga wanda yake yi mani ni'ima ba, shi kuma mai hasada koyaushe aka ƙara ni'iman nan sai da ƙara mutu, sai da ƙara wato kiyayya, ya da ƙara sharri akan sharrin sa. To haka halin yahudu yake, haka mushrikai su ma kiyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ce, hasada ce. Me yasa shi aka zaba aka bashi alqur'ani ba su ba? Laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum daga cikin alqaryatun nan guda biyu, wani mutum mai girma wato a cikin mutanen Makka da mutanen Ta'if, sai a ce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar, tare da cewa girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tunda shine dan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kuma sayyid ne a gari a cikin su, in bai cancanci girma ba waye cancanci girma a Makka? To amma da yake ba shi suke so ba, ya suna son wani wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wanda yake nuna kan cewa hasada ce. To jinsin wannan hasadar shine ya sanya suka fi tsananin adawa. Duk da yake za a iya samun canji a wani lokaci, ka samu yahudawa sun fi saukin adawa ga musulmi bisa nasara, kamar yadda a tarihi ya nuna, kamar lokacin da musulmi suka shiga Andalus, yahudu sun kasance adawarsu ga musulmi ba kamar adawar nasara ga musulmi ba, yayin da suka shiga cikin Andalus, wanda yake kuma wannan yana komawa ya zuwa ga masalih da mafasid, saboda sun ga kan cewa maslahar ba wai dan suna sun fi son musulmi din ba. Kada mu ce wai kamar ko abinda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar ya saba da zuwan tarihi, a'a, abinda Allah ya faɗa yana nan. Abinda ya faru a lokacin da Yahudawa suka nuna ƙarancin adawa ga musulmi yayin da suka shiga cikin Andalus, da kuma yayin da aka yi inquisition da wato daular Nasara ta zo ta farlanta kanta a cikin ƙasar Andalus, ta ci musulmi da yaƙi, aka ce kowa sai dai koya musulunta ko a kashe shi, aka hada da musulmi da Yahudi dole sai dai ya zamanto Kirista ko a kashe shi. Yahudawa da suka hijira daular musulmi suka tafi, saboda me? Saboda sun fi samun tsare dukiyarsu da aminci a ƙasar musulmi maimakon a ƙasar Nasara. Duk irin waɗannan abubuwan da suka faru bai canza abin da Allah ta'ala ya faɗa ba, saboda adawar yahudu ga musulunci da musulmi saboda hasada ce. Adawar nasara kuwa Allah ya sanya ta zamanto kaɗan, saboda abin da ya ambata na sifansu. Wannan idan ya zamanto wannan sifar babu ita, to wannan babu mamaki kaga kan cewa sun zamanto masu tsananin adawa har ta fita yahudu, idan babu wannan sifar, tunda Allah ya allaka wannan da sifa. Kamar yanda adawar yahudu bai faɗi abin da yasa adawar take da tsanani ba nassan a cikin wannan ayar, saboda ya riga ya ambata a cikin farkon wannan sura a sauran wurare a cikin alqur'ani cewa yahudawa wato adawarsu ga musulmi ta hasada ce dan haka take da tsanani. Mushrikai adawarsu ga musulmi ta hasada ce dan haka ita ma take da tsanani. Amma nasara kuwa fa zaka same su sun fi saukin, sun fi kusanci wajen soyayya ga musulmi. Allah sai ya kira, bai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu an-nasara ba, sai ce alladina qalu inna nasara, waɗanda suka ce mu nasara ne, dan ya tunatar da su da cewa su ne suka ce fa nahnu ansarullah, mu masu taimakon addinin Allah ne. to kamar Allah yana ce musu ku tuna fa ku ne waɗanda suke cewa su nasara ne su ne masu taimakon addinin Allah domin a cikin wannan akwai kwadaitar da su kan su zamanto masu kusanci wajen soyayya ga musulunci kuma su tuna waɗannan sifa ta su ɗaya daga cikin sifofin da yasa suka fi kusanci wajen san Allah saboda sun ce su masu taimakon addinin Allah ne kuma a tarihin musulunci haka ya nuna nasara sun kasance mu'amalarsu ga musulunci a farkon zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace nuna kusanci wajen soyayya farkon waɗanda suka buɗe ƙofofinsu na maraba ga musulmi nasara ne nasaran habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musulmi su Ja'far ibn Abi Talib ya tura su zuwa habasha su hijira yace domin a cikin wannan gari na habasha akwai sarki mai adalci wanda ba a azabtar da mutum kan addininsa ya ba su yancin su addinin su bauta ma Allah haka dalika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasiqa zuwa Hiraql sarkin Rum yayi kokari Hiraql yayi kyakkyawar amsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba amma bai yi raddin wasiqar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yanda Kisra sarkin Farisa ya yayya ga wasiqar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yayya ga mulkinsa kamar yanda ya yayya ga wasiqa kuma tunda Kisra mulkinsa Allah ya kwace ba a saki daular Farisa ta kare har abada shine suke nan shine suke ta wato ghaib akan larabawa da sunan cewar duk abinda Iran take yi gashi fa suna da'awar musulunci amma har yanzu akwai wannan bakin cikin na cewa a hannun larabawa a hannun musulunci da musulmi da larabawa Allah ya tafi da mulkin su har abada bai dawo ba saboda haka abubuwan da suke yi na gaba da tariqa da tafarkin ahlus sunna wani daga cikin sa yana da alaka da unsuriya ba wai kawai akida bace akwai kishin jinsi da kishin rena haushi wato abin huce haushin da suke da shi akan larabawa misali na biyu na nasara shine muqawqas sarkin misra shugaban cocin misra shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa wasiqa ya tura masa Hatib ibn Abi Balta'a ya kira shi zuwa ga addinin musulunci Hatib yayi masa wa'azi yace ka tuna fa kai ne a wajen wanda yayi da'awar cewa shine rabbukumul a'la me Allah yayi masa fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula yace to kai izina da waninka kada ka bari waninka yayi izina da kai fa'tabir bi ghayrik wala taj'al ghayraka ya'tabir bik kai izina da waninka kada ka bari wani waninka ya izina da kai ya zamanto da kai ake bada labari kaga kada ka zamanto kamar muqawqas ga abinda aka yi masa ana yi masa wa'azi kada ka zamanto kamar fir'auna to kar kai ma a zo ai wa'azi akan ka da wannan a ce kada ka zama kamar muqawqas bai musulunta ba amma ya ambaci irin kyawawan sifofi na addinin musulunci yace addinin musulunci addini ne wanda yake mai kyau har kuma ya tara kayan hadaya fatu kun san suna da irin sana'ar fatu ko yanzu kun san Misra suna takalma da daddiyar sana'a ce kayan fata da alfadari da kuyanga guda biyu da mariyatul qibtiyya da bulbul yar uwarta ya tura su ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya bai musulunta ba amma ya karrama bakonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba hadiyan nan da musulunci ya shiga Misra mutane suka shiga addinin musulunci a fuwaja yanzu Misra ga baki ɗaya musulmi ne in banda ƴan kalilan ƴan kiptiyun tun farkon musulunci a zamanin sayyidina Umar da aka bude Misra aka cita da yaki mutanen Misra suka rinka shiga cikin musulunci a fuwaja Misra ta zama to kasar musulmi waye san cewa Misra kasar Kirista ce yanzu Syria asali kasar Kirista ce headquarter Kirista ce a Eastern Roman Empire da Turkiya duk kasashe ne na Kirista amma da musulunci ya shiga amma da musulunci ya shiga kasar Sham musulmi nasaran Sham suka rinka shiga cikin addinin musulunci a fuwaja har ya zamanto kan cewa yanzu Syria ana kirga baka kirga ta a cikin kasashen nasara sai dai ka kirga ta a cikin kasashen musulmi ɗan Kiristan da ake da su tsira ɗan kalilan ne ba su fi kashi ɗaya ko kashi biyu cikin ɗari ba kuma ba tun yanzu ba tun da ɗaɗɗaya a cikin tarihi haka zalika Yemen akwai Kirista da dama suka musulunta Oman da Amr bin al-As annabi ya je wajensu ya je wajen sarkin Oman Abd ibn Julayd ibn Julanda yaje yake bashi labari cewa to kai naja ka musulunta najashi ya musulunta ce a bai da najashi ya musulunta ba ya za a yi najashi ya musulunta bayan Hiraqal bai musulunta ba yace najashi ya musulunta na gaya maka yace to ko Hiraqal bai sani bace Hiraqal ya sani tunda najashi yana bada haraji zuwa Hiraqal sarkin Syria yace Hiraqal ya sani yace ba ni labari yace najashi ya tura masa cewa ya musulunta kuma abin da yake bashi na haraji ya daina bashi yace kuma Hiraqal din yayin da yace kware ya yadda ya aka ya yadda cewa ya aishi ba zai hana mutun yayi addinin da yake so ba tunda najashi ya ce ga addinin da yake so shikenan kowa ya muna da labari Hiraqal lokacin da ya kira Abu Sufyan yayi masa tambayoyi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa yace idan abin da kake fada daidai ne to inda nake zauna din nan sai ya mallake shi inda nake zauna din nan sai ya mallake shi har Abu Sufyan yake cewa lalle al'amarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmama hatta sarkin jajayen mutane ma yana jin tsoron sa kun san haka suke kiran ɗan Suriya jajaye Banil Asfar saboda yanda suke da sifar turawa ko yanzu in kaga irin ɗan Jordan da Syria din haka zan kaga haka zaka rinka ganin su kamar wato turawa jajaye yace hatta shi ma yana jin tsoron sara wato sarkin jajaye Hiraqal yace ya nuna alamar zai musulunta ya bijirar da musulunci ga fadawan ga manya-manyan ƴan fadarsa hakimansa da limamansa yaga sun fita a guje ba sa so saurara masa ko kadan sai ce dama ya jarraba su ne dan ya ga yaya imanin su yake a addinin su amma Hiraqal ya san gaskiya ne kuma yayi niyyar ya musulunta amma tsoron gudun tsoron kan mulkin sa ya tafi shi yasa bai musulunta ba domin da yaga yanda aka juya masa baya ga baki daya sai ya hakura amma ya so ya musulunta to nasara kenan shi yasa duk waɗannan misalai ne su kansu su Amr bas musulunta ba daga farko sarakunan Oman amma daga baya sun musulunta banda kuma waɗanda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ilimin su bai isa gare mu ba amma Allah shine ya ambata cewa zaka samu mafiya kusanci wajen soyayya ga musulmi annasara wanda suka alladina qalu inna nasara wanda suka ce mu nasara ne Allah ya ce dalili dalika bi anna minhum qissisin saboda a cikin su akwai qissisin malamai masu binciken ilimi alqis daga qassa shay wato yana bibiyar ilimi wajen binciken sa war ruhbanan da kuma masu rahbaniyanci ar-rahbaniya shine mutun ya kebance kansa a wato cikin daki hasumaya sauma'a suna nan da yawa a lokacin jahiliya a zamanin farkon musulunci a kasashen larabawa a hanya za ka ga tsakiyar hamada mutum ya je ya gina doguwar hasumaya yana zaune shi kadai a nan wajen da fitila domin da daddare ya rinka hasa kama mutane ta nan ake gane hanyar da za a bi cewa tafiya kwana kaza ce zuwa sauma'a kaza tafiya wato yamma ce ko arewa ce daga sauma'a kaza suna zaune a nan wajen suna bautar Allah wannan shine rahabaniyancin da Allah bai rubuta musu ba ibtada'uha suka kirkiro ta ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah sun yi ne domin neman yardar Allah amma Allah bai wajabta musu bai rubuta musu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan a cikin musulunci la rahabaniyata fil islam to Allah ya ce daga ciki wannan rahabaniyanci yana ɗaya dalilin da ya sanya su suka zamanto masu kusanci da muminai masu kusancin soyayya da muminai domin wannan rahabaniyancin zai sanya musu tausayi da wato rashin zai sanya musu sanyin zuciya da rashin kekasar zuciya sanyi domin gudun duniya yana karya hawa yana karya san rai kamar wani kirista ne cikin wasiqun wani daga cikin malamai cikin wasiqun wani malami a rasail din Sheikh Ahmad a cikin rasail din nasa akwai wata risala da yace an zo an bashi labarin wani mai irin wannan bautan na Kirista abubuwa na karama suna faruwa a hannunsa khawariqul adat sai aka kirawo shi yace shi ko yana so a kai shi wajen sa aka kai shi wajen sa yace yaya ake kake irin waɗannan abubuwan ban mamaki yace shi saboda ba abin da yake yi sai abin da yake mai nauyi ga ransa duk abin da ransa baya so shi zai sai ce to inda gaske kake yi ka bijirar da musulunci ga ran naka ka musulunta, wato ka nuna maran naka ga musulunci ga rashin musulunci, wane ne yafi sauki? Sai ya ce ba abin da bai taba jin abu mai nauyi a ransa ba irin ya shiga addinin musulunci. Ya ce to ko kai ko kuma abin da kake tare da shi Allah ya raba ka da shi kenan har abada. Sai musulunta, dalilin musuluncinsa kenan. To shine saboda wannan wanda suke masu gudun duniya masu karya sha'awa ne, to sun fi kusanci zuwa ga yarda da ya zuwa ga soyayya ga musulmi. Saboda me? Saboda linul qalb wa annahum la yastakbirun, kuma ba sa girman kai. Sabanin Yahudawa suna girman kai, sun ce su ne sha'abullahi al-mukhtar, su ne waɗanda annabci ba zai fita daga cikin bani Isra'il ba. Sun sanya ma kansu girman kai, domin girman kai shine yake sa mutum wato ya bice, wato ya kibin gaskiya, ya ga gaskiya ya take ta, wannan girman kai ne. A cikin wannan waɗansu malamai suka ce akwai ishara ga cewa waɗannan sifofi na wato neman ilimi da gudun duniya, wato rashin bin sha'awa da kuma rashin girman kai, abubuwan yabo ne hatta ko da an gan su a wajen kafiri, ko da ga kafiri ne za a yabe su. Don waɗannan gashi wannan Allah ya yabe su da waɗannan sifofi yayin da suke cikin kafirci, kuma waɗannan sifofi su ne dalilin samun tsira, su ne dalilin suka yi soyayya ga musulmi, suka yi soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda albarkacin wannan soyayyar ga musulmi suka zo zuwa ga addinin musulunci. Shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Idan suka ji abin da aka saukar ya zuwa ga manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alayhi, tara a'yunahum, kana ganin idanuwansu, tafidu min ad-dam'i, suna kwarara da hawaye, mimma 'arafu min al-haq, saboda dalilin abin da suka sani, min al-haq, ina daga gaskiya. Wato in suka ji an karanta musu al-Qur'ani, shine abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su fashe da kuka. In suka ji irin abin da dama Allah ya faɗa a cikin littafin cewa annabin ƙarshen zamani zai zo, suka ji irin abubuwa na sifofin irin maganar da suka saba ji a cikin at-taura, suna jin wannan, sai su gane kan cewa wannan, ai wannan shine gaskiyar da ta fito daga shine ita ce gaskiyar da aka saukar ga annabi Isa. Kamar yadda Najashi ya ce da aka karanta masa suratu Maryam tare da fada-fadansa da suke wajen, ya ce wannan da abin da ya zo, da abin da ya fito daga wajen, da abin da ya fito daga wannan fitilar, da abin da ya fito daga wajen annabi Isa, dukkaninsu daga fitila ɗaya suka fito. Yana jin wannan ya yi imani. Ya kuluna, kuma ka ji suna cewa rabbana amanna, ya ubangijinmu mu mun yi imani, faktubna ma'ash-shahidin, ka rubuta mu a cikin masu shaida, ka rubuta mu a cikin masu shaida. Saboda a cikin littafinsu an ambata kan cewar annabin da zai zo, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Isa ya ce zai zamanto mai shaida a gare ni, kuma ku yi shaida tare da shi. A cikin John zai zamanto mai shaida a gare ni, kuma ku yi shaida tare da shi. Saboda haka shine suke ishara ga wannan abin da suka karanta, to faktum lama ash-shahidin, Allah ka rubuta mu a cikin masu shaida, kamar yanda annabi Isa ya gaya mana mai shaida tare da shi, to mun yi, ka rubuta mu a cikin masu shaida tare da shi. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq, me yake gare mu da ba za mu imani da Allah ba, da abin da kuma yazo mana na daga gaskiya. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qaumi as-salihin, al-hali muna kauna, muna kwadayi Allah ya shigar da mu, ubangijinmu ya shigar da mu a cikin mutane waɗanda suke salihai, su ne annabawa da mabiyansu. Saboda an gaya musu labarin annabawa da mabiyan annabawa, kuma kan cewar mabiyan annabawa dinnan su ne wanda za su yadda da annabin ƙarshen zamani, to me zai sa mu ƙi imani ko bayan kwadayinmu shine mu ma a samu a cikin kididdigin wa'incan. Sabanin waɗannan wanda suke su abin da suke tunani shine rabonsu na mulkin duniya. To Allah ta'ala ya ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Allah sai ya ba su lada saboda wannan fadi nasu, saboda wannan abin da suka faɗa, wannan magana da suka faɗa ta imani, da cewa Allah ya rubuta su a cikin ash-shahidin, wato masu shaida da la ilaha illallah, masu shaida da Muhammadur Rasulullah. Allah sai ya ba su lada da wannan maganar da suka yi jannati, ya ba su ladan aljannatai, tajri min tahtiha al-anhar, da akwarmai ke gudana karkashinta, wa dhalika jazaa'ul muhsinin, wannan shine sakamakon masu ihsani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace mutane uku za a ba su ajrahum marratayn, ladan su rubi biyu, mutumin da yayi imani da annabinsa sannan yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato ba yahudi da yayi da annabi Musa sannan yayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ba nasare da yayi da annabi Isa sannan yayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za a ba shi lada double.
da ladan duk abin da yayi a cikin addinin sa na Yahudanci ko na Kiristanci duk a mai da shi ladan musulunci sannan kuma da abin da zai a cikin addinin musulunci saboda haka kun gani dalilin me zan ga mutun ya musulunta wai zamu rinka za a rinka ce masa tubabbe sabon tuba bayan tuno ta kila kai ya shallake ka ya shallake ka Allah ya bashi ladan sa double kai ko baka sani ba na kadin ba ko an karba shi ko Allah ya bashi ladan sa double me yasa ba za mu koyi da abinda ƴan Turkawa suke kiran su ba mun san Turkawa su suka kai musulunci cikin Europe dalilin jihadin Turkawa shi yasa ƴan Bosnia ƴan Kosovo ƴan Hungary ƴan Austria suke musulmi duk wannan kasashe ne na Turawa wanda yake musulunci ya kai a hannun Turkawa me suke kiran wanda suka musulunta al-muhtadun shiryayyu muhtadi suke ce musu wanda tunda ka san ko kowa yana so a ce shine muhtadi tunda muna cewa ihdinas siratal mustaqim al-muhtadun haka suke kiran su kuka sai mu ce sabon tuba ko ba ka ji ana ce masa ya musulunta yazo yana sallah da mu kai sabon sallah ko ya kai ya ba Hausa kamar Hausan ita ce wato ita ce wahayi duk wannan nan yana daga cikin abin da ya kamata mu canza ya kamata mu gyara fahimtar addini ta sanya mu gyara su mu canza mu'amalar mu wayannan mutane ne wanda Allah ya saukar da yabo a gare su a cikin alqur'ani sannan Allah ya ce wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim
wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim
wadanda suka kafirta kuwa suka karyata da ayoyin mu wadannan sune ashabul jahim ma'abuta wuta aljahim dai daga cikin sunayen wutar jahannama ne a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewa waɗannan nasara ɗin da Allah ya yabe su sun musulunta kuma yana nufin waɗansu nasara ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ce Najashi ake nufi da shi da mutanen Habasha wanda suka musulunta yayin da suka ji an yayin da aka karanta musu Alkur'ani lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta musu Alkur'ani suka musulunta a wata riwayar Ibn Jarir ya rawaito daga Ibn Abbas cewa lokacin da Ja'far suka dawo daga Habasha zuwa Madina a shekara ta 7 bayan hijira bayan yakin Khaibar tare da su akwai waɗansu nasara guda 8 daga mutanen Sham da rahabaniyawa guda 62 daga mutanen Habasha suka biyo su suka zo don su ji Alkur'ani wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka karanta musu Alkur'ani shine suka jika gemun su da jikin su da hawaye saboda kuka na tsoron Allah da kuma na wato shigar imani a cikin zuciyarsu da tabawar imani wanda yake wani ya ɗaya daga cikin tasirin Alkur'ani in ya samu zuciya mai imani karatun Alkur'ani ba karatu ne wanda ya sa mutum kaje yana ihu yana kururuwa ba ko yana harbi kamar wanda ya hau bori a cewa yayi hali kamar yadda za ka ga waɗansu suna yi ko yayi jazaba halin da Allah ya ambaci ma'abuta ilimi da muminai da annabawan Allah har annabawa ma idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya kuka hawaye su rinka hawaye saboda tasirin da zuciyarsu take na ganin gaskiya to Allah ta'ala ya ce yayin waɗannan bayin Allah da suka zo daga Habasha da kuma mutanen Sham waɗanda suke nasara ne da suka ji alqur'ani sai imani ya karye zuciyarsu suka yi kuka suka shiga cikin addinin musulunci zai iya yiwuwa waɗansu ne daban waɗanda yake sun musulunta da suka ji alkur'ani sawa'un a harshen annabi a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a bakin waɗansu musulmi wanda mu ba mu san su ba amma Allah ya san su ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam domin yanzu kamar Najashi ai ba wanda ya san da musuluncin sa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba domin kamar inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa ko sallah ba bai yi ba Najashi tare da an saukar da sallah ko sallah bai yi ba iyakacin musuluncin sa wannan imanin kuma ma ya kasa bayyana ma mabiyansa dan in ya bayyana ma mabiyansa mulkin sa zai kau idan mulkin sa ya kau zai zamanto wannan mafakar da musulmi suka samu ba za su samu ba saboda haka wannan imanin da yayi da soyayyar sa da yake yi ga musulunci da musulmi da kariyar da ya ba mu musulmi a matsayin da yake da shi wanda yake daular kafirci a cikin daular kafirci yake yana tsaye da dan bai musuluntar da ita ba ta zamanto daular musulmi ba Habasha bata taba zamantawa daular musulmi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai ma a kyale su musulmi ba su je sun yaki Habasha ba kamar yadda suka yaki Misra dan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai a kyale su aka kyale su a daular su ta kafirci, amma Annajashi yana musulmi, ya zamanto garkuwa da kariya ga musulmi. Ko sallah bai yi ba, amma da ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhal lakum qad mat, dan uwanku ya mutu, ku tashi mai masa sallah. Suna Madina suka yi masa salatul ghaib, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara a kansa, kabbara guda biyar a wata riwaya, ya masa sallar janaza, saboda yace inna akhal lakum qad mat, dan uwanku a cikin imani, domin yana wajen da babu wanda ya san ma imanin nasa balantana ya masa sallar janaiza. Su Jafar ba su san imanin nasa balantana ya masa sallar janaiza. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi. To waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta yu tana ishara ga waɗansu ne daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi su. Sun ji alkur'ani, sun musulunta, amma ba su da ikon su bayyana musuluncin nasu, amma Allah ya sani wanda suke imanin domin sa. Saboda haka a cikin wannan akwai ishara ga wato a irin wannan, akwai ishara ga cewa ilimi idan ya haɗu da wato karya sha'awa, rashin bin san rai da rashin girman kai, to mabudi ne na shari'a, mabudi ne na shari'a. Dan haka mutum ya tsoruci waɗannan sifofin, domin ga waɗannan al'ummomi abin da ke so zuwa ga addinin musulunci kenan. Sannan a cikin wannan akwai bayyana darajar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda mabiya addinin Annabi Isa suna cewa faktubna ma ash-shahidu, domin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune ash-shahidu, saboda Allah ta'ala haka ya sifanta su. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas, shuhada'a 'alan nas, haka Allah ya kira su masu shaida ga mutane, za su yi shaida akan mutane ga annabawa cewa annabawa sun isar da sako. Domin in annabawa suka yi shaida cewa mun isar da sako, sai mutanen su ce ba ku isar ma ja'ana min bashirin wala nadir, sai Allah ya ce ma annabawa zai muku shaida cewa kun isar, sai su ce al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace sai a kira al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai su ce Allah mun shaida cewa sun isar, sai Allah ya ce musu taya kuka shaida bayan baku riske su ba, ku da kuka zo daga baya baku zamani da su ba, taya kuke shaida? Suka ce saboda annabinka ya gaya mana cewa waɗannan annabawa sun zo sun isar da sako, ya ce ya gaya mana qad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, a cikin alqur'ani akan annabi salih, akan annabi shu'aib da sauransu sun isar da sako, kuma mun gaskata annabinka, sai Allah ya ce kun yi gaskiya, Allah ya karbi shaidar su. Shine wannan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, to shine kaga mabiya annabi Isa suke nema su zamanto a cikin wannan al'umma. Allah ya dawo da mu a cikin ta, Allah ya tashe mu a cikin ta, ya shigar da mu aljanna tare da 'yan cikin ta.
Ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibatin ma ahallallahu lakum wa la tahtadu inna Allaha la yuhibbul muhtadin, wa kulu مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.
To yanzu kuma intiqali ne zuwa ga wato tarbiya ta musulmi, tarbiya ga musulmi dan a cire gurgubin tasirin abubuwan jahiliya daga cikin ɗabi'ar su, daga cikin rayukan su, daga cikin tarbiyyar su. Yana daga cikin abubuwan da mushrikai suka yi na addinin mushrikanci, na wato mutane su haramta ma kansu waɗansu abubuwa na abinci, ko waɗansu abubuwa waɗanda suke zaɗa ɗan abubuwa, da zimmar cewa wai haka ɗin neman yardar Allah ne. Da haka akwai jinsin dabbobi da ba za a iya yanka su a ci naman su ba, akwai jinsin dabbobi da ba za a iya ɗaukan kaya a kansu ba, akwai jinsin dabbobi da ba za a iya amfani da su wajen yin karo ba. Shari'a dai ta daban wadda yake Allah bai saukar da wata hujja a kai ba. To Allah yake mana gargadi da kada mu yi wannan a cikin addinin musulunci. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, kada ku haramta daɗaɗɗan abubuwan da Allah ya halatta a gare ku. Wala ta'tadu, kada ku wuce iyaka, inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Allah baya san waɗanda suke wuce iyaka. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, ku ci daga cikin abinda Allah ya azurta ku da shi, halalan tayyiban, yana mai wato wannan abinda Allah ya azurta ku da shi yana halal, tayyiban mai tsarki, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, kada ku haramta ma kanku abinda yake halal ne. alladhi antum bihi mu'minun, Allah wannan wanda ku kuke yin imani tare da shi, wato Allah da kuke imani tare da shi shine kadai zai iya haramta muku ya halatta muku. Wannan umarni ne daga Allah kada musulmi su haramta ma kansu daga cikin ababan ci da ababan sha da kuma mataye zamanto masu da Allah ya haramta ya halatta musu, kada su haramta ma kansu. Don haka ku halatta abinda Allah ya halatta muku, ku yi godiya gare shi. Wannan yana daga cikin wato godiya ga ni'imar Allah. Amma yayin da mutum ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa, kamar Allah ya yi masa ni'ima ne yace baya so, yace ya butulce ma wannan ni'imar da Allah ya yi masa. Itiqadin haramcin abinda Allah bai halatta ba, wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake warware imani. Sai ya zamanto kuma a cikin yin wannan akwai kira ma Allah ƙarya, domin idan abinda yake halal ka mai da shi haram, ka ce Allah ya haramta shi kenan, ka kirkira ma Allah ƙarya, ka kafirce, ka butulce ma ni'imar Allah, ka yi itiqadin cewa abinda yake halal ne mai tsarki ka mai da shi haram mai dauda, wanda yake wannan yana daga cikin ta'addanci, yana daga cikin wuce iyaka. A cikin wannan ya hada abinda waɗansu sahabbai suka so su yi, da suka zo samu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, su Usman suka tambayi, daga cikin su hada Usman bin Maz'un, farkon daga cikin sahabbai wanda ya rasu a Madina, ya daga cikin waɗanda suka yi hijira, waɗanda suke wato bayin Allah na gargari, daga cikin sahabban Annabi, daga cikin muhajirun, suka zo suka tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaya ibadar Annabi sallallahu alaihi wasallam take? Kace ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci sannan ya tashi ya sallah, wani lokaci ya yi azumi, wani lokaci ya sha, kuma yana gashi ya auri mata, za a ganshi yana zama cikin matansa. Daya daga cikin su sai ya ce shi dai ba zai taba auren mata ba. Daya kuma ya ce shi azumi zai ta yi ba zai karya ba. Daya kuma ya ce ba zai taba bacci da daddare ba. Daya kuma ya ce shi cikin rana ma zai zauna ba zai taba shiga cikin inuwa ba. Ina su, ina ibadar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina su, ina sakewa irin ina sakewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi Allah ya gafarta masa, su kofa da Allah bai gafarta musu ba, sai sun yi kokari, sai sun sha wahala, saboda haka babu zancen jin dadi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ya tsananta yace lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, ni ina yin sallah da daddare kuma ne bacci, ina yin azumi kuma isha, kuma ina auren mata, duk wanda ya nemi wani abu ba sun ya nemi sa, duk wanda yake sunnata to baya tare, baya daga gare ni, ba ni ba shi kenan. Abin fa daga harfa wato in suka ji irin tasirin nan na irin tasirin sumuwa da wa'azi, idan suka ji akwai lokaci kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa mun nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba mu izini mu dandaka, da ya ba mu izini da mun dandake kanmu, kun san da ake ma dan taure dandaka ku dan a cire sha'awar ma kwata-kwata tabattuli ba duniyar, ba ma dalilin ma sha'awar ma da za ta zo ballantana ma, kace zaka ma yi tunanin ma ka kalli ma mace kai wani abu. Suka ce da an ba mu izinin da mun yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace la rahbaniyata fil islam, ba rahabaniyanci a cikin musulunci. To su abubuwan da Allah ya halatta na abinci mai daɗi, na abin sha mai daɗi, na aure da ya halatta, da ƴaƴa da ya bama mutum, da duk wani abu na daɗin duniya da Allah ya yi, Allah ya ce qul hiya lilladheena amanu fil hayati dunya, yayi shi domin mu'minai a wannan rayuwar ta duniya, khalisatan yawmal qiyama, mushrikai za su iya, kafirai za su iya musharaka da su a nan duniya, amma ranar alqiyama khalisa ta mu'mine ce kawai a ranar lahira. Saboda haka abinda Allah ya yi don ku, abinda Allah ya yi don mu'mine, kai kuma ka zo ka nuna ma Allah baka so, wannan shine butulci. In kai haka ka kira ma Allah ƙarya, kamar ka nuna cewa Allah ya ce waɗannan abubuwan suna da kyau, kai ka ce ma Allah a'a wannan ba su da kyau Allah. Kamata yayi a ce ka ce waɗannan ma kar a yi su, kamar ka nema Allah istidraki kenan. To shi yasa aka hana mu wannan, yana daga cikin itida'i a cikin addini. Sannan Allah ya ce mu ci daga cikin daɗaɗɗen abubuwa, idan abinda Allah ya baka na halal ka ci daga ciki, kana ci da niyyar ka samu ƙarfi a cikin bautar Allah, wannan sai ya zamanto maka sadaka, sai ya zamanto maka sadaka ne akan kanka. In ka bada kuɗin cefa ne ga matarka ta je ta yi cefa ne, ka zo ma wajen cin abincin ka gutsuri loma ka sa a bakinta, kana so ta kyautata maka don ka kyautata mata, ka san abin da kake nufi. to idan kai wannan dan a zauna lafiya ai farin ciki saboda ka san kai ma akwai abin da zaka nema ka samu cikin kwanciyar hankali to amma idan kai wannan kuma kana tuna Allah a lokacin kai da niyyar ibada za a rubuta maka sadaka ne to ka Allah yana son a karbi wannan to a cikin wannan kuma duk da haka Allah ya mana wasiya da takwa shine mu ji tsoron Allah takwa anan wajen shine mu tsare iyakar Allah kada mu haramta kada mu haramta mu kanmu abinda Allah bai haramta mana ba yana daga cikin wannan kada mutun ya haramta ma kada mutun wani abu ya dibe shi ce zai haramta ma matas zai haramta ma kansa matarsa yace matarsa ta haramta a gare shi dan zafin rai yace wa matarsa ta haramta a gare shi wanda yake wannan zihari ne idan kai wannan ba za ka dawo ta halatta a gare ka ba kuma dole sai kai kafaratul bihar wanda zai zo a cikin suratul mujadila na'am
أيؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله بايا كاماكو a cikin lagawu da kuka yi a cikin rantsar-rantsanku shi ne wato ya sassar rantsuwa shi ne mutum a cikin magana ba tare da ya kullaci rantsuwa ba saboda ya riga ya saba da faɗa a bakinsa ya ce wallahi an yi kaza wallahi kaza ne wallahi ba kaza ba ne ba tare da yana kullan rantsuwa ba ba tare da niyya ba tare da nufin yin rantsuwa ba saboda ya riga ya saba da rantsuwa a kan bakinsa to wannan ita ce al-lagu fil ayman wato ya sassar rantsuwa wannan Allah madaukakin sarki baya kama ku da kan cewa kun karya rantsuwa walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman amma Allah yana kama ku akan rantsuwa akan rantsan da kuka kulla akan kulla abinda kuka kulla na rantsuwa to in kun kulla rantsuwa kuka karya fa kafaratuhu it'amu 10 masakin to kafarar wannan rantsuwar it'amu 10 masakin ciyar da miskinai guda 10 min awsati ma tut'imuna ahlikum daga mafi tsakatsakin abinda kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko tufatar da su aw tahriru raqaba ko yantar da bawa faman lam yajid wanda bai samu bawan ba ko kuma bai samu abin ciyarwar ba fasiyamu thalathati ayyam to azumin kwana uku shine kafara zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsar-rantsanku idan kuka yi rantsuwa ya zaman tokan cewa ba ku cika ba wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsar-rantsanku kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi kamar yanda Allah ya muku bayani anan haka Allah yake bayyana ayoyinku ayoyinsa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku yi godiya ga Allah akan cewa Allah ya bayyana muku hukuncin addininku wannan hukuncin ya zo na rantsuwa kuma yana da alaka da ayar da ta gabata wato da mutun zai yi rantsuwa ya haramta ma kansa wani abu da Allah ya halatta masa to ba wai shikenan wannan abin kuma ya zamanto haram din a gare shi ba bayan halal ne a'a rantsuwa za ta warware a'a kafara za ta warware wannan kada kai amfani da kafara da rantsuwa ta hana kai yin aiki na gari kada kai amfani da rantsuwa ka ki jin tsoron Allah kace ai nayi rantsuwa bazan yi ba rantsuwa iri hudu ce ko kuma ce rantsuwa wacce take tabbatatta ba lagul yamin ba akwai lagul yamin rantsuwa wacce take bata kulluwa shine rantsuwar da zaka yi ba tare da niyya ba ba tare da kasadi ba ita ce wanda aka ce Allah baya kama ku da ita amma rantsuwar da Allah yake kama ku da ita to iri hudu ce kai rantsuwa guda biyu suna da kafara guda biyu ba su da kafara kai rantsuwa cewa wallahi zaka yi abu kaza to idan ba kai ba zaka yi kafara kai rantsuwa cewa wallahi ba zaka yi abu kaza ba to idan kai za ka yi kafara. Na uku, kai rantsuwa wallahi an yi abu kaza, kana itikadin cewa an yi wannan abu kuma alhali ba a yi ba, to idan ya bayyana ba a yi ba, babu rantsuwa a gare ka, ai babu kafara a gare ka, babu laifi idan kana itikadi har ga Allah cewa abun haka yake, ba laifi ba kafara a bisa kaulin jamaahir ahli al-ilm illa Imam Shafi'i. Rantsuwa ta hudu, kai rantsuwa cewa wallahi ba a yi abu kaza ba. Ta farko shine wallahi an yi abu kaza kuma ya zamanto ba a yi ba, ko kuma ka ce wallahi ba a yi abu kaza ba alhali kuma an yi. Idan itikadinka shine cewa wallahi an yi wannan abun kuma ya zamanto ba a yi ba, babu kafara, ba laifi. Amma idan ka san cewa wallahi an yi wannan abun, tabbas an yi wannan abun, sannan kai rantsuwa, to wannan ita ce ake ce mai yaminul ghamus. Ita ce yaminul ghamus wadda take kutsa mutumin da ya cikin wutar jahannama domin yayi wasa da sunan Allah. Ka rantsi akan ƙarya, kana sane babu kafara amma akwai laifi. To wadda ta fi sharri a cikin yaminul ghamus ita ce mutumin da ya rantsuwar da zai amfani da ita ya kwace haƙƙi daga wajen mai haƙƙi, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa yaminan liyaktati'a biha haqqa imri'in muslimin faqad wajabat alaihi an-nar wa harramat alaihi al-janna. Wanda a cikin sahih muslim, wanda ya rantsuwa ta ƙarya domin ya yanke haƙƙi na musulmi ba tare da haƙƙi ba, ya yanke dukiyar musulmi, ya ci dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba, kamar wanda aka ce suna nan a bakin kotu ɗan shaidar zir, in kana neman ɗan rantsuwa za su je su yi rantsuwar akan ƙadiyya don a yi hukunci a baka haƙƙi da ba naka ba. To da kai da aka baka haƙƙin da ba naka ɗin ba, da shi da ya yi rantsuwar, duk wuta ta tabbata a gare ku, kuma wannan haƙƙin haka mutum zai ɗauko. Idan ƙasa ce, haka Allah zai rataya masa min sabi'il aradina, tun daga ƙasar da ka ɗauka a kai ta har ƙasa ta bakwai, a ɗauko ta gabaki ɗaya a rataya maka ita a wuyan ranar alkiyama, ina za ka iya tashi da ita? Ita ce in wannan kaɗai aka bari na azaba ya ishi mutum azaba. To wannan rantsuwar ita ce yaminul ghamus. To rantsuwar da ake kafara ita shine nau'i na biyu, nau'i na farko da wanda aka ambata akan zakai abu. To idan kace zakai abu, ya abin nan da kace zakai ko kace ba zakai abu ba, wannan abun yana da'ira tsakanin abu guda biyu. In ma dai wannan abin da kace zakai ko kace ba zakai ba ya dace da shari'a da su abin da Allah yake so, wa in ma ya saba shari'a. Idan ya dace da shari'a, to wannan mustahabbi ne ka tsare rantsuwarka, shine wanda Allah ta'ala yake cewa wahfazu aymanakum, ku tsare rantsuwarku, ku kai saboda girman Allah kuka yi, sunan Allah kuka sa a cikin wannan abin, kun karfafa shi akan zaku yi, to ku kiyaye wannan suna ana Allah ma daukakin sarki, ku tsare rantsuwarku. In ka ce wallahi zakai abu, kamar ka ce wallahi, ka rantse ka ce wallahi ba wanda zan fifita a cikin waɗanda suke aiki ƙarƙashina, to ka tsara wannan. Mutane ne an zo za a nemi ka rashin adalci, ka rantse cewa ba za ka yi ba, dole za ka tsaya ka ba mu kowa haƙƙinsa. Kamar alal misali yanzu inda aka zo muka ce za a yi ƙuri'a wajen itikafi, a zo a samu man nura a ce to da Allah muna so a ware na masallacin Al-Furqan na 'yan sahun farko wanda sun saba suna zuwa, ya ce wallahi ba zan yi ba. To mustahabbi ne ya tsara wannan rantsuwa, tunda abin da ya ce zai ya dace da shari'a kuma adalci ne. Amma idan ka ce wallahi ba zan sake ciyar da mutane an dame ka, kullum in ka fito a zo masu bara, ka ce to wallahi duk wani mabukaci da ya zo mun tun da abin ma ya zama to wasa ne, wallahi ban sake ci da wani mabukaci ba, to ka ce ba ka sake ciyar da wani mabukaci ba, wannan ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba? Allah ta'ala yana cewa qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin, a ciyar da su daga cikin alheri kuma ka ce ba za ka ciyar ba? To idan irin wannan ne, to falyukaffir an yaminihi waliyati alladhi huwa khair, ya kafara akan rantsuwarsa ya je ya aikata aikin alkhairi. Kamar yadda Abubakar ne yace wallahi ba zai sake ciyar da Misbah wani abu ba, saboda Misbah ya shiga cikin wanda suka rinka yada jita-jita akan Aisha, bayan dan uwansa ne kuma miskini ne ko muhajiri ne, yana ciyar da shi, mabukaci ne, sai ce bai sake ciyar da shi ba. Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, ma'abuta falala daga cikin ku kada su rantsuwa cewa ba za su sake bama wanda aka ambata ba, saboda haka sai ya janye wannan rantsuwar. To irin wannan in ta faru, waɗansu sai ce ai na riga na rantsi, ai na rantsi ba zan yi ba, wai anan ne zai bi Allah wajen rantsuwar, amma ya kifin Allah a cikin ɗaya wajen. To ka bi Allah a dubin, ka bi Allah a wajen ciyarwar, a wajen yin abin da yake kace ba za ka yi din ba, kuma gashi kuma dai aiki ne wanda yake abin da Allah yake so. To ka bi Allah kai wannan abin, kuma ka bi Allah wajen tsara rantsuwar, shine kai kafara. To za kai kafarar kafin ka karya rantsuwar, ko kace ka karya rantsuwar za kai kafara a wajen Malik duk ɗaya ne, ko kai kafara kafin ka karya rantsuwar, kafin ka karya rantsuwar, ko kai kafara bayan ka karya rantsuwar, duk ɗaya ne. Tunda gashi ma Allah ta'ala ya ce fa kafaratu, ya ambaci kafarar kafin ya fadi kiyaye al-aiman. Saboda haka in kace ba za ka yi abu ba, kuma wannan abin na kirki ne, ka yi kafara sannan ka je ka yi, ko kuma ka je ka yi abin sannan ka yi kafara. Waɗansu suna tafsil, suna cewa idan azumi ne sai ka karya sannan za ka yi, amma idan ciyarwa ne ko ƴan tabawa ne ka yi kafin ka yi kafara. To an ambata kafara nan bit tahir, fa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, aw dinnan lit tahir kalma ce wanda ake bada zabi, wato an baka zabi wajen kafarar rasuwa, ko ka ciyar ko ka tufatar. Ciyar wannan kuma mudu ɗaya ne. Idan kuma kace zaka ciyar, to ka ciyar da mutum abincin rana da abincin dare. Wannan shine fatuwar sayyidina Ali, da muna cewa aka da abinda mukan ci, mukan yi fatuwa da shi shine cewar in ka ba mutum abincin da zai ci sau ɗaya ma ya isa. To amma ganin fatuwar sayyidina Ali mun yi abin nan sawun giwa ya taka na rakumi, mun dawo daga wannan fatuwar. Duk wanda zai yi fatuwa, duk wanda zai ciyar in ba mudu zaka bayar ba, kamar yadda malamai suka ce wanda yake bayar da abincin da faffe shine yafi, ka bada abincin rana da abincin dare, ka bada abincin rana da abincin. Saboda ka in miskini ka bashi, ka ce ka dawo da daddare kuma ka karbi kwanan ka na dare. Wannan shine aulatun da wannan shine fatuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In tufatarwa ne fa, ka tufatar da shi da abin da zai iya yin sallah da shi. In namiji ne, abin da zai rufe masa al'aura shine ka bashi abin da zai rufe masa daga cibiya zuwa kafa, gyauto ko futa din nan ka bashi. An san futa irin abin da ƴan Yemen din nan suke daurawa, da abin da ƴan Pakistan dan zanin nan, da ƴan dan zanin da ƴan Pakistan suke daurawa. In mu kuma anan ne, ka bashi wando da riga, koda wando ne da jamfa, in kai wanda dai zai iya yin sallah. In mace ce kuma, ka bata doguwar riga da mayafi, ko kuma zani da mayafi, amma kuma zanin ya zamanto mai ciki da alaku isasshe. Kaga yan ƙananan yara suna kallon wanda yake isasshe me. Sannan kuma da ko kuma ka ƴan tabawa, idan babu wannan fa siyamu thalathati ayyam, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam, wanda ya nuna kan cewar amma ciyar da miskine kamar yadda sunna ta nuna, azumi din shi daidai yake da sauran khisalul kaffara, babu fifiko, kowanne kai daidai ne. Amma waɗansu sun fifita ciyarwar, saboda shi Allah ya so ma ambato, kuma saboda amfaninsa ya ta'adda ciyarwar tafi har an gabatar har ta fi tufatarwa. Saboda wanda zaka bashi abinci ya ci, sai wanda yake tsananin bukata ce ta same shi, amma tufatarwa fa zaka samu wanda yake yana da kaya ka ƙara masa. To azumin ba lallai ne ya zamanto mutu tabi'a ba, duk da wani kaulin ana so a jeranta su saboda qira'ar Ibn Mas'ud fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at, amma qira'a ce ta tafsir shi Ibn Kathir, shi Ibn Mas'ud yana fassara ayar akan wannan, wato a jeranta. In ka jeranta fa biha wa ni'mat, in baka jeranta ba kafarar tayi. To wannan ita ce kafarar rantsuwa, kuma kafarar rantsuwa ita ce kafarar bakance. Idan mutum yayi bakance, shi ma kafarar sa shine kafarar rantsuwa. To wannan shine irin bayanan da Allah ta'ala yayi mana domin mu gode masa. Yana daga cikin godiyar mu gare shi jalla wa ala, ya zamanto kan cewa mun kiyaye hukuncinsa, mun kuma ne mu sanin hukuncin nasa, mun nemi ilimi. Ahsan, abin da yake togace rantsuwa, togace tana amfani wajen rantsuwa, yayin da kai rantsuwa kace insha Allah, wannan babu kafara akan ta in baka cika ba, amma da niyyar cewa ka faɗa ba, kuma kai insha Allahu a zuciyarka ba, kai lafazi da ita. In ka ce ina yi insha Allahu a zuciyarka, Allah ya san cewa insha Allahu ne, a'a sai ka yi lafazi da ita. Insha Allahu a zuci ba ta amfani a nan wajen. Ku hakura sauran tambayoyi, sai Allah ya kai mu gobe akan wannan. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am. Rantsuwa ta kasuwanci? Okay, sai gobe insha Allah.